أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسر رمو تكلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا سايتك سنتوا ترى دا كنت تجواني سابا شر إن أفوت رحمة شر ليك باكو دا ما دومن أي كورة تنبوي يوكو أن دسكشا في أدين درايو أزوا كمال دومن سام مكتا كمالا يأكونا دا سابنين تنبوي تجواني نشريني ta yi raiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna Asabar ne 29 ga watan Rajab na shekara 1445 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 10 ga watan Fabrairu na shekara ta 2024. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli OYN, babban malami a tsangar da tsaron shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana na Sidi Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan wannan. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بايها كأنقوا ما سو كلموا لسورة رموة وأن الوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة سنة تبغنغنو كما هجو سنسي بغنغنو أكن رأي ودى أكي جكي أيو وأن كساتام da irin wahalhalu da mutane suke fuskanta na tsadar wato kayan amfani, farashin abubuwa ke ta hawa, da yadda ake ta fuskantar rayuwa mai tsanani a dalilin canje-canje da aka samu na tafiyar da tattalin arzikin wannan ƙasa ta mu Najeriya. Babu shakka kamar yadda muka ce mutane suna da haƙƙin su yi magana akan dukkan wani abu wanda ya shafi rayuwarsu. Wannan magana ta tsadar abubuwan rayuwa da hauhawar farashi, lalacewar naira, wani abu ne wanda dole ne a yi magana a kansa ta fuskoki daban-daban. Masana tattalin arziki su yi magana a kansa ta mahangar tattalin arziki, su faɗi abubuwan da suke jawo irin wannan yanayi, kuma ba da shawarwari a kan yadda za a yi a shawo kan matsalar. Haka nan waɗanda suke masana sha'anin siyasa da mulki da gudanar da al'amuran al'umma su ba su yi magana a kan abubuwan da suke jawo haka da fuskar siyasa ta mahanga ta 'yan siyasa. Haka nan waɗanda suke masana harkar zamantakewa na al'ummomi su ba su yi magana ta mahangarsu, su faɗi abubuwan da suke ganin su suke jawo irin waɗannan al'amura ko irin wannan yanayi da kuma hanyar da ake bi wajen a kawo ƙarshensa. Haka nan waɗanda suke masana addini, malaman addini, su ba su yi magana ta mahangar addini, su yi bayanin abubuwan da suke jawo irin wannan yanayi da kuma shawarwari da suke za su bayar da yadda za a shawo kan matsalar. Don haka kowa yana da damar yi magana a kan abin da ya shafi al'umma ta mahangarsa, ta abin da yake wato ya sani ya kuma kware a nan, da kuma ba da irin shawarwarin da za su kawo ƙarshen irin wannan al'amari. Ba haƙƙin wani ba ne ya dakatar da wani daga yin magana ta fuskar da shi yake hango abubuwansa. Ba haƙƙin masanin tattalin arziki ba ne ya ce wanda yake masanin siyasa ba zai yi magana a kan wannan sha'anin ba. Ba harkar wato ba haƙƙin wanda yake masanin siyasar al'umma ko gudanar da sha'anin al'umma zai hana malamin addini ya yi magana a kan abubuwan da suke shawo irin waɗannan abubuwa da hanyoyin da ake bi wajen magance su ta mahangarsa ta addini. Don haka kowanne zai yi magana ta mahangarsa, kuma faɗi abubuwan da yake ya sani a ilmance a karance wanda suke jawo waɗannan al'amura su kuma haddasa su, kuma ya bada shawarwari da nasihu waɗanda za su taimaka wajen a ciwo kan wannan al'amari wanda muke magana ta fuskar addini har kullun wajibi ne zanto abubuwan da muke tattaunawa a kansa yana da alaka da shi addinin kansa kuma mu a wajen mu addini shine gaba da komai wani wanda zai yi magana akan wannan sha'ani to yana bayan wanda zai yi magana akan addini domin yana addini shine tushe a kansa kuma ake gina dukkan wani abu da zai biyo baya a kansa ake gina tattalin arziki mai kyau akan ake a kansa ne ake gina siyasa da shike mai kyau mai dorewa akan addini ne ake gina zamantakewa ta al'umma wacce take mai inganci saboda haka addini tushe ne wanda rayuwa ba za ta tafi daidai ba sai idan an duba shi kuma an yi aiki da koyarwarsa addinin musulunci addini ne da ya kunshi dukkan bangarori na rayuwa babu wani bangare da addinin musulunci ba bai tattauna akan sa ba addinin musulunci ya tattauna alakar bawa da ubangijinsa ya tattauna alakar dan adam da halittun da suke kewaye da shi ya tattauna alakar da take tsakanin dan adam da dan uwansa dan adam da dabbobin da yake rayuwa tare da su ya tattauna alakar sa da rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta lahira ya tattauna alakar sa ta shugabanci alakar sa zamantakewa ya tattauna alakar sa ta auratayya yayi magana akan alakar sa ta ainihin kasuwanci da tattalin arziki babu wani abu wani rukuni na rayuwa wanda addinin musulunci bai tattauna shi ba haka addinin musulunci addini ne gamamme kuma sannan addini ne da ya dace da kowace al'umma ya dace da kowane zamani ya kuma dace da kowane yanayi babu wani yanayi da za a shiga addinin musulunci bai da cewa a kansa alqur'ani littafi ne shine kundi na karshe da Allah ya saukar wanda kuma a cikin sa yayi bayanin dukkan wani abu babu wani abu da dan adam zai nema ya sani ta fuskar alqur'ani alqur'ani bai bashi ingantaccen bayani ba kamar yadda Allah ya ce inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alqur'ani yana nuni yana shiryarwa ga hanyar da tafi zama mai kakkiya totar wato mai kakkiya hanyar da tafi zama mai kakkiya a cikin kowane al'amari abin da ya shafi akida abin da ya shafi ibada abin da ya shafi akhlaq mu'amala da abin da ya shafi akhlaq kyawawan dabi'u da abin da ya shafi zamantakewa da siyasa da kowane irin al'amari alqur'ani yahdi lillati hiya aqwa yana shiryar da mutane zuwa ga hanyar da take mafi daidai mafi miƙewa tutar duk wata hanya da ta kauce wa hanyar alqur'ani to hanya ce wacce take a wajen mu musulmi hanya ce wacce take fadarariya ba za ta kai ga cimma bukata ba alqur'ani ya tabbatar mana da cewa arziki na Allah ne taskokin arziki lahu maqalidus samawati wal ard lalle yana da wato taskokin sama duka nashi ne taskokin sammai da taskokin ƙasa din na Allah ne subhanahu wataala wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunzilehu illa biqadarin ma'lum Allah ce babu wani abu face taskokin sa suna wajenmu kuma komai muna saukar da shi gurgurdan bukata gurgurdan yadda dan adam da sauran halittu suke da bukata gurgurdan irin haka Allah ubangiji subhanahu wataala yake samar da wannan abu Allah ce walillahi khazainus samawati wal ard walakin almunafiqina la ya'lamun taskokin sammai da ƙasa din na Allah ne munafikai ba su sani ba Allah bai bar taskokin arziki a hannun wani ba da a ce dan adam shi yake rike da taskokin arziki na sama da ƙasa to da ya rika yin ruwa ya rika rike abubuwan da dan adam zai bukata don ya rayu ya rika bayar da shi gurgurdan san zuciyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idhan la amsattum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura Allah ya ce da a ce kuke da mallakin taskokin sammai da taskokin rahamar ubangiji Allah ya ce to da haka ne da kun riki kun kankame abin kun isaki khashyata al-infaq dan kar ku saki ku bayar kuna ganin in kun yi haka wata kila zai kare ko kuma za ku samu karancin abu Allah ce wa kana al-insanu qatura Allah sifanta dan adam da wannan sifa ta ce mutum ne mai mammako mutum ne mai kankamau bai rike abin da ya mallaka baya so ya fita daga hannunsa zuwa waninsa sai dai idan addini ne ya ratsa zuciyarsa ko tsoron Allah to sannan abu na biyu mu a musulunci mun yarda cewa Allah shine mai arziki mai azartawa arziki yana wajen sa shine ke bayarwa wanda yaso shike hana wanda yaso Allah subhanahu wataala yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin Allah yana cewa ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu ban halicce su ba sai dan su kadaita ni da bauta ma uridu minhum bir rizqin bana buƙatar wani arziki daga wajen su wa ma uridu an yut'imun bana kuma buƙatar su ciyar da ni inna Allah huwa ar-razzaq Allah shine mai azurtawa dhul quwwati al-matin shine mai tsananin ƙarfi saboda haka ubangiji shine mai azurtawa shine inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira lati ubangijinka shine yake shimbida arziki ga wanda ya ga dama ya tauye wa arziki ya tauye arziki ga wanda ya ga dama kuma lalle shi mai masani ne mai cikakken sani ne sannan mai ganin abinda bayan su suke aikatawa ne ko halayen da bayan su suke ciki to wannan aqidar mu ce wanda mu musulmi dole ne mu imani da cewa Allah shine mai azurtawa a gurin sa arziki yake Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa idan ya saki arzikin sa ya bude rahamar arzikin sa ga mutane babu wanda ya isa ya rufe wannan kofa haka nan in ya rufe kofar babu wanda ya isa ya bude ta sai shi to haka shine yake saki shine yake rikewa shine al-qabidul basit shi yake rikewa shi kuma yake saki ubangiji subhanahu wataala yana cewa mai yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim abinda Allah yake saki yake budewa na rahamar sa ce to babu wanda ya sai rike wannan haka nan abinda Allah ya rike babu wanda ya sai bude shi ko ya sako shi shine wanda yake al-aziz gagara ba dau kuma shine wanda yake cike da wato yake da hikima cikakkiya to wannan ma aqida ce da dukkan musulmi ya yarda da ita cewa Allah in ya bayar babu mai hanawa in ya kuma hana babu mai iya bayarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin addu'ar sa yana cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd ya ubangiji babu mai hana abinda ka bayar ba kuma mai bayar da abinda ka hana kuma duk wani mai wadata wani mai samu samun sa ba zai amfane shi komai a gurin Allah ba to ba zai hana ubar Allah ta same shi ba idan Allah ya nufe shi da ukuba to wannan duka mu'mini dole ya yarda da wannan kuma ya yi imani da shi haka nan mu a wajen mu musulmi har ila yau mun yarda cewa dukkan wani abin da zai samu dan adam na kunci na takuruwa na rashin abin nan wani abu ne wanda ya samo asali daga kansa daga gare shi shi wato abinda hannayensa ne suka tsuruta domin asali subhanahu wataala da ya halitta ya tarar wa halittunsa duk abinda suke da bukata Allah bai halicci halittu ba ya watso su bayan duniya ya kuma bar su haka kawai ba tare da saman musu abinda suke bukata ba abinda ma alqur'ani ya karantar da mu kuma ya nuna mana shine sai da Allah subhanahu wataala ya samu wa dan adam matsuguni da abincin sa da abin da bai bukatun sa kafin ya halicce shi sai da ya samu masa wurin da zai rayu da abin da zai ci ya sha kafin ya halicce shi ubangiji subhanahu wataala yana cewa wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an mustawa ila sama fa sawahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli shay'in alim shine wanda ya halitta muku abinda duk yake cikin kasa duk ya halitta muku abubuwan da suke cikin kasa gaba daya ya daidaita kasa sannan ya daidaita sama wanda yana da cikakken iko yana da cikakken sani to sai da Allah ya faɗi wannan sannan kuma ya faɗi halittar annabi adam qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilu fil ardi khalifa sai bayan da ubangiji ya faɗi halittar samai da ƙasa sannan ya faɗi tanadin da ya yi tanadi ga dan adam sannan ya faɗi halittar dan adam Allah yana cewa qul innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Ubangiji ya ce yanzu ko a kwafirce ma wanda ya halicci kasa a cikin kwanaki biyu fi arba'ati ayyamin ya halicci kasa a cikin kwanaki biyu ce wanda kuma wannan shine kaddarawar Ubangiji wanda yake Ubangiji wanda shine Ubangijin halittu gaba daya. Sannan Ubangiji ya ce waje ala fiha rawasiya min fawqiha, Ubangiji ya sanya kafafun duwar watsu akan kasa dan ya rike ta kada ta rika rawrawa kada ta rika tangal tangal. Wa baraka fiha, ya kuma yi albarka a cikin ta, wato ya zuba albarkatun cikin ta. Wa qaddara fiha aqwataha, sannan ya kwatanta wato abincin ta daidai gwargwado, wato abinda dan adam zai bukata Ubangiji duk ya sa a cikin kasa. Ubangiji subhanahu wataala ce fi arba'ati ayyamin, cikin cukon kwanaki hudu. Sawa al-sa'ili, dai wannan daidai yake ga dukkan waɗanda suke masu tambaya domin su san ya Allah subhanahu wataala ya halitta. Haka wannan aqidar mu ce mu musulmi har ila yau mun yarda cewa Ubangiji subhanahu wataala ba zalimi bane, ba macuci bane, bai halicci dan adam ya watsar da shi haka kawai ba, sai da ya samar masa da abin da yake bukatar sa, sannan kuma ya samar masa da shiriya ya rura masa yadda zai rayu. Amma dan adam yakan bijirewa karantarwar Ubangiji subhanahu wataala, ya bijirewa ubarnin annabawa, yayi san kansa, yayi wato gaban kansa, ya bi san zuciyarsa, yayi yadda ya ga dama a rayuwarsa. To a lokacin kuma shikenan sai ya shiga cikin kunci. Kamar yadda ka sani a bisa karamin takadiri na misali, irin abubuwa da ake halitta na ake kerawa na na'urori, kowace na'ura takan zo da manual wanda a ciki za a faɗa maka ya aka kera ta, ya kuma take aiki da abubuwan da take bukata domin ta yi aiki mai kyau. To duk sanda ka ki yadda da wannan manual da yake hannunka wanda yake baka wannan da ilimi, kace kai zaka sarrafa na'urar yadda kai kake so. In an ce a zuba mata fetur, kai kace zaka zuba mata kananzir, ko kace ma zaka zuba mata ruwa. To babu shakka dole ka fuskanci matsala. Kuma in ka fuskanci matsala, shi wanda yayi ta din nan na farko ba shine abin zargi ba. Ba za ka zai ba wanda zai zarge shi cewa ya aka yi na'urarsa ta samu matsala, bayan kuma gashi ya ce ya yi ta dan ta yi aiki iri kaza. To haka nan walillahi almasalul a'la, Ubangiji da ya halicce mu ya sa mana tsarin rayuwa, ya kuma nuna mana ga yadda za mu yi mu samu rayuwa mai kyau, ga abubuwan da za mu bi na dokokinsa, mu kiyaye zamantakewa a tsakaninmu, mu kaucewa abu kaza da kaza, mu yi abu kaza da kaza don mu samu kyakkyawar rayuwa. sai muka kaucewa wannan tsarin da ya dora mu a kai, muka yi gaban kanmu. To duk wani abu da za mu gani kuma ya biyo baya, wannan kuma mu muka jawo kanmu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi sama, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Allah ya ce ba wata musiba da ta same ku sai daga abinda hannayenku suka aikata, wato abinda kuka aikata da kawunanku, dan ne kuke ganin abinda zai biyo baya. Allah yana cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Al-fasad barna ta bayyana a doran kasa, bima kasabat aydin nas, a bisa dalilin abinda hannayen mutane suka tsoruta, wato abinda mutane suka jawo kansu. Liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu, dan ya dandana musu wani bangare na sakamakon aikin da suka yi. Allah ya yi haka da hikima, la'allahu yarji'un, ko sa sake lissafi su dawo su gyara abin da suka bata. To musulmi mun yarda da wannan. Allah yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Duk abin da ya same ka mai kyau to daga Allah ne. Falalassace za ta sa ya yi maka saboda kyautatawarka. Wa ma asabaka min sayyi'atin, abin da ya same ka mara kyau, mummunan da ya same ka, min nafsik, to daga kai kanka ran kanka ne. Wannan kuma adalci ne na Ubangiji subhanahu wataala, kuma yanayin haka dan ya bar ya baka wani wa'azi da zaka wa'azantu ka gyara abin da ka bata a rayuwarka. Irin waɗannan ayoyi suna nan da dama a cikin Alkur'ani wanda suke nuna wa dan adam cewa yana da masuliya. Shi abin tambaya ne, kuma akwai nauyi da alhaki da yake kansa ne ya kiyaye wannan tsarin halitta da Allah ya yi da kuma irin dora shi da yayi akan turba da kyau. Allah subhanahu wataala ya ba sa mana dokoki ta fuskar ibada, ya sa mana dokoki ta fuskar mu'amala, ya sa mana dokoki ta fuskar shugabanci, yadda zamu bautawa Allah kamar yadda yake so, yadda zamu kauce wa hanyoyin shedan, yadda zamu yi zamantakewa mu a junanmu, yadda zamu shugabanci junanmu shugabanci na adalci babu zalunci a ciki, yadda zamu yi mu'amala da dukiyoyinmu mu'amalar da babu cuta ba cutarwa a ciki, ba fasadi, ba kwange, ba algush. Duk Ubangiji ya sanar da mu ta hanyar Alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba dan kuma saboda danne dariwa mu za ta samu sai. Amma yau idan muka zo muka duba yadda dan adam ya jirkita komai, ya lalata komai, ya lalata sha'anin alakarsa da Ubangiji ta lalace, ya lalata tsakaninsa da ƴan uwansa, yana rayuwa da ƴan uwansa bisa rashin gaskiya, bisa ƙarya, bisa cin amana, bisa yaudara, bisa ha'inci, sannan yana shugabantar ƴan uwansa da suke ƙarƙashinsa da shugabanci na zalunci, shugabanci da babu adalci a ciki, yana mu'amala ta dukiya, mu'amala take kunshe da laifuffuka, take kunshe da hanyoyin shedan da yawa a cikinta. To a wannan irin yanayi dan adam ba zai zargi kowa ba, sai dai zargi kansa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Allah ce yanzu shikenan yayin da musiba ta same ku, qad asabtum mithlaiha, gabanin musibar ta same ku kun samu ganima, kun samu dadin rayuwa, rubin abin da yanzu ya same ku da musiba, sai kuma yanzu da abin ya same ku qultum anna hadha, sai ku riga cewa tayaya wannan abu ya zo ya faru, tayaya kaza ya faru. Allah ce qul, ka gaya musu, gaya musu da babban murya, kowa ya ji, huwa min indi anfusikum, ku kuka jawo wa kanku, ku ne kuka jawo wa kanku. Haushe yana cewa tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa yake doka, ku kuka jawo wa kanku. Muna da tabarbarewar rayuwa a zamantakewar mu ta yau da gobe, kama ture batun zamantakewar mu tsakanin mu da Ubangiji, alakar mu da Allah, a'a tsakanin mu ya karan kanmu, muna da rashin gaskiya, rashin amana, cin amana, ha'inci, sannan kuma a sama shugabanci yana tattare da rashin gaskiya da zalunci da kaucewa adalci, hanyar adalci da sauransu. A cikin irin wannan rugunsumin rayuwa wacce take kunshe da waɗannan abubuwa na kalubale, kuma a ciki ake son a ga wani abu ya inganta. Ina ga idan har za mu yi wa kanmu adalci ta fuskar addini, ta bahangar addini, za mu ga cewa ba mu dauki hanyar gyarawa ba. Hanyar gyara shi ne mu gyara abin da yake tsakaninmu da Ubangiji da shari'ar Allah da kyakkyawar zamantakewar da take tsakaninmu. Mu guji zalunci daga ƙasa har sama, domin lokaci ana maganar zalunci akan takaita shi daga zalimai manya. To zalimai akwai manya, akwai da tsaki, akwai ƙanana. To duk kuma zalunci ne, da wanda zai yi zalunci ta fuskar shugabanci, da wanda zai yi zalunci ta wajen mu'amalarsa da iyalansa ko yaransa da suke ƙasa da shi, da wanda zai yi zalunci ta fuskar kasuwanci ko aikin da aka bashi da amanar da aka danka masa, ya yi zalunci da rashin gaskiya, duk wannan sunan shi zalunci. Kuma zalunci yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke rusa al'umma. Wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna li mahlikihim maw'ida. Allah ce wannan ƙarya ce gari ne da muka halaka shi, ko waɗannan garuruwa ne da muka halaka su. Allah ya faɗi dalilin halaka su, ya ce lamma zalamu, yayin da suka yi zalunci, yayin da suka mai da zalunci shi ne rayuwa a tsakanin su, Allah ce sai muka halaka su. Kazalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Allah ji haka damkar ubangijinka take yayin da ya damki wata alƙarya tana zaluma, to damkar sa tana da tsanani. Saboda haka dole malaman addini wanda suke karantar da al'umma da dukkan kunnan al'umma su zanto suna magana tare da fadar hakikanin abinda Allah subhanahu wataala ya fada dangane da irin wato dalilai a dunkule kamar yadda muka yi bayani, ko a daki-daki kamar yadda mutum yana da lokaci zai iya bayani fuska kaza ta fuska kaza ta fuska kaza, wanda su suke jawo rushewar al'umma da ci bayanta. Dole ne sai mun yi wannan adalci, sannan watakila mu ga gyara. Ubangiji subhanahu wataala ya faɗi ka'ida, ka'idan nan ba akan wata al'umma ta tsaya banda wata ba, ko wata al'umma tana ƙarƙashin wannan ka'ida. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canza halin da wasu mutane suke ciki, sun canza abin da yake tattare da su. A wani gurin Allah ce haka abin yake, Ubangiji baya canza wata ni'imar da yawa mutane har sai sun canza yanayin su da halin su. To muna da cikin ni'ima da cikin jin daɗi da kwanciyar hankali da zaman lafiya da arziki da walwala da kaunar juna, yanzu muka ga duk abin ya canza. Kullun ana cikin wayo, kullun ana ganin rashin zaman lafiya. To ba za mu ga canji ba sai mun canza rayuwar mu gaba daya daga sama har ƙasa. Allah subhanahu wataala ya kawo mana canji mai amfani. Ubangiji subhanahu wataala ya canza mana zukatan mu daga yanayi mara kyau zuwa yanayi mafi kyau. Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki a cikin rayuwar mu da abin da muke fuskanta yau da gobe. Ta
sunan Allah ya saka da alkhairi. Ita dai mata farko ya wuce zo daga wanda yake cewa shin ko yana yin ruwa mutum ya yi addu'a cikin bayan gida kamar ya karanta ayatul kursiyu da sauransu, musamman a lokacin da tsoro ya kama shi?
Abin da aka shar'anta shi ne idan mutum zai shiga bayi zai shiga bayan gida ya yi addu'ar shiga. Allahumma inni a'udhuka min al-khubsi wal khaba'is. Allah ila neman tsarinka daga shaidanu mazansu da matansu. Wannan shi ne abin da aka shar'anta masa yayin da zai shiga. In ya manta ma ya riga ya shiga ya tuna, to ya faɗa. Ko da ya manta bayan ya shiga sai ya tuna, to sai ya faɗa. Amma a cikin halin tsuguno ko cikin halin biyan bukata ba a san zikiri a wannan lokacin ko ambaton Allah. Idan kuma har kai addu'ar lokacin da kai shiga, to akwai sa tsammani mai ƙarfi cewa Ubangiji zai kare ka daga dukkan wani shaidani, namiji ko mace da yake wannan wuri wanda zake da niyyar zai cutar da kai.
To sai wannan shi kuma yake cewa assalamu alaikum, tambayar sai ta ce shi mallam akwai wasu kebantattun surori da ake karantawa yayin rakatun alfajiri?
Abin da yazo a sunna, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a rakatun alfajiri shine raka'ar farko yana karanta qul ya ayyuhal kafirun, raka'a ta biyu kuma yana karanta qul huwallahu ahad. Wannan sune surorin da suka zo sunna cewa Annabi yana karanta wannan. Idan mutum ba bai karanta waɗannan, bai karanta wasu ayoyi daga cikin Alkur'ani ko wasu surori daga cikin Alkur'ani, wannan babu komai da rakatul fajr din sa tayi. Wanda zai karanta waɗancan to ya dabbata sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana da rada duriya akan wanda bai karanta su.
To sai yake cewa mallan menene gaskiyar cewar baya halatta mutum ya ce ya yafe gado har sai bayan ya karba, idan ya so a lokacin sai ya iya bayarwa?
Gado shine abinda mutum ya mallaka ko ya zama mallakin sa bayan mutuwar wanda zai gada. Da zarar wanda zai gada ya bar duniya, to abinda yake na tarika wato kayan gadon da ya bari dukiya ce ko kayan abinda ne amfani ko filaye ko wasu abubuwa na gado, to sun zama mallakin magada. Yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithlu hadzi al-unthayayn, ya zama mallakin magada suke da mallakar wannan abu. To mutum na iya cewa ya yafe gadon sa idan ya zanto baligi ne kuma ya mallaki, yana da hankalin sarrafa dukiyar sa. Kana iya zama baligi amma kuma yana da dan shi wato dan shagiri gire ne, ba yayi da wani cikakken hankali da za a iya cewa tasarrufinsa in ya sarrafa dukiyarsa ta yi wa sharaci a shi wannan barigi ne kuma da cikakken hankali zai iya sarrafa dukiyarsa ya ce ya babu wani ko ya yi kyauta ga wani ya zama haka sannan kuma ya zama muhtar wato ba tilasta shi aka yi ba tsorata shi aka yi ba a da zabin kansa da radin kansa ya ga damar cewa yafi shi kasarsa na gado sannan kuma ya zanto ba a rashin lafiya yake ta mutuwa ba wato ba yana kwance hannu abin rai a hannun Allah kamar yadda Bahaushe yake cewa a cikin irin wannan yanayi ba zai iya cewa ya yafi abin da yake nashi ba saboda a wannan lokacin akwai magada da in yara su za su yi gado suna da haƙƙi kamar yadda ba zai iya yin wasiyya da sama da sulusi ba a wannan yanayi to in ya zanto waɗannan sharuɗin sun cika mutum zai iya cewa ya yafi wani abu da ya cancanta na gado tun kafin ma a raba tunda dama yana da wannan nasibin a ciki zai cewa ya yafi nasibinsa amma in ya zanto ƙarami ne bai mallaki hankalinsa ba ko kuma babba ne amma kuma ba ya da wani cikakken hankali ko kuma ya zama a wani yanayi da za a iya cewa an tsorata shi ko an tilasta shi ko kuma a yanayi na rashin lafiya abin nan mutu kwakwai to a wannan lokacin ba zai iya cewa ya sauka daga haƙƙinsa na abin da ya gada ba sannan akwai abin da wato har ila yau malamai suke cewa mustahabbi ne yana da kyau in shi mai bukata ne ba wai mawadaci ba ne yana da bukata to kada ya ce ya haƙura bayan kuma baya da shi yana da bukata Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairus sadaqa ma kana an zahri ghinan wato fiyayyar sadaka ita ce wadda aka yi ta bayan wadata wato bai ka wadata wadda in ka yi ba za ka zo kana cewa da na sani da ban yi ba ka kai abinda ka mallaki abinda kake da kake ganin zai rike ka a rayuwa da kai da waɗanda suke kan wasu suke karkashinka wannan abin da yazo sai kai ganin aka kwatanta shi da abin da Allah ya bore maka ba wani abin a zuwa gari bane kuma ya mallaki biliyoyi amma kudin da za a ba shi gado tukila bai fi miliyan 1 ba ko kasa ma da haka sai ce to wannan ku hada ku raba dan abin da yake da shi ya wuce abin da zai abin amma ya zama na karab baya da komai yana neman kuce yau mai sai ya fita ya je ya yi wahala sannan ya samu abin da za a ci sai za a shiga gado nan aka raba zai samu miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3 to sai ce a ya yafi to wannan suna cewa ba haka aka so ba mustahabbi ne ya tsaya ya karbi abin nan saboda waɗanda annabi ya ce ibda bi nafsika thumma biman ta'ul ka fara da waɗanda kanka sannan da waɗanda suke karkashinka wanda kake kula da su to a wannan yanayi ba wai haramun bane ya ce ya yafi amma dai mustahabbi abinda aka fi so shine ya hakura ya karba saboda bukatarsa da kuma bukatar waɗanda suke karkashinsa
to sai wannan shi kuma yake cewa mallan tambayar sai ta ce akan wanda ya samu kudi ta hanyar haramun kuma ya yi aikin alkhairi da su da kuma wanda ya same su amma ya fashe su ta hanyar alfasha yace ya ji wani malami na cewa na farkon ya yi laifi domin ta hanyar haramun ya samu kudaden amma ba ya da laifi ta hanyar da ya kace su domin ya yi aikin alkhairi da su na biyu kuma yana da zunubi saboda hanyar da ya same su da kuma hanyar da ya kace su duka ba ta daidai ba ce shine ke tambayar cewa na farkon zai iya samun rahmar Allah saboda addu'ar waɗanda ya taimakawa shi ke neman karin bayani
to kudin haramun kamar da muka sha fada iri biyu ne ko kudin da yake haramun ne saboda shi a karan kansa abin haramun ne akwai kuma wanda ya zama haram ne saboda dalilin wani abu daban daga waje akwai haramun lidati akwai haramun lighairi haramun lidati kamar mutumin da zai zama yana kasuwancin abin nan kayan maye yana sayarwa ɗan maye ko yana sayar da giya ko yana sayar da alade ga masu cin alade ko yana harkar caca ko yana harkar bada bashi da ruwa wato da riba duk kaga waɗannan abubuwa ne a karan kansu haramun ne ko tana karuwanci tana samun kuɗi ta hanyar karuwanci duk waɗannan haramun ne ta su kansu dukiyar da ya samu ita kanta haramun ne to irin wannan idan mutum ya samu kuɗi ta irin haka sai daga baya ya ji wa'azi sai ya tuba to shikenan abinda ya samu ta wancan hanya ta a baya ya san zaman nashi ba a cewa sai ya kawo duka abinda ya tara ya bude kamfanin giya ko yana hada-hadar sai da taba sai ya tuba ya gane cewa wannan abun haramun ne ko kuma aka yi masa wa'azi ya ji cewa wa'azin nan ya ratsa shi ya ce dadina to ba cewa sai ya dawo da duk dukiyar da ya samu ta wannan hanya ya sadakar da ita ko ya kyautar da ita ko ya danka ta a hannun wata hukuma a'a raja'ahu mau'izatu min rabbihi wantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah lace duk wanda wa'azi ya zo masa Allah yana magana riba fantaha sai ya daina falahu ma salafa abinda ya riga ya wuce ya zama nashi abinda ya samu ta wannan hanyar mutane suna zuwa su karɓi bashin sa ya sa musu riba to abinda ya riga ya tara ta wannan hanyar ya zama nashi al'amarinsa na ga Allah so haka ba a cewa ya dawo da shi kanan wanda bai san hukuncin ba yana ta wasu mu'amaloli na kasuwanci bai san hukuncin da yake mu'amalar da yake ba haramun ce ko ba haramun ba shi ma da in ya tuba ya gano ya tuba to shi ba cewa ya dawo da kudade da kudaden wacce ce tana harkar banza ta samu kudi ta tara sai wa'azi ya ratsa ta su ce ta tuba to a cewa duk abin da ta samu sai ta sadakar da shi ko sai ta kautar da shi duk waɗannan abubuwan haramun ne a zatin su kansu dukiyar amma yanzu bayan mutum ya tuba to shikenan sai ya rike abin da kuma ta fuskar shari'a ta fuskar hikima a shari'ance wannan ita ce za ta sa mutane masu irin wani laifukan masu tuba amma mutumin da ya san ya kafa kamfani na harkar hada-hadar taba ko hada-hadar giya ko harkar riba ko wani abu ya yi maɗuɗiyar dukiya sai ya zo a yi masa wa'azi ya ce amma an ka tuba duk abin da ka mallaka sai ka dawo da shi ka kawo mana mun sadakar kai kuma ka koma baka da komai to wanda zai iya fasa tuban a dalilin wannan shedan yana amfani da duk wata dama da ya samu ta yi wa ɗan adam wasu wasu ya ci nasara a kansa haka an taimaka wa shedan wajen ya yi nasara a kan wannan mutum Allah annabi yana cewa la takunu auna lishaitani ala akhikum kar ku taimaka wa shedan a kan batar da ɗan uwanku saboda haka cewa ka tuba waɗannan abubuwan da ka samu naka ne ka je ka riƙe falahu ma salafa ka zo ka koma ga Allah subhanahu wataala wannan zai taimaka masu laifuka irin wannan da su tuba su daina wannan abin da ya shafi dukiyar da take an same ta ta hanyar da take haramun in ko kula cewa duk dukiyar da aka samu ta wannan hanya ba kwace aka yi ba wanda da aka yi mu'amala da shi shi ya kawo kansa shi ya yarda a yi da shi akwai wani abu na tarazi tsakanin wannan karuwar ce wanda zai karta ta yi bata kuɗi don ya yi lalata da ita shi ya gada ba abin wannan caca ce wanda ya shigo harkar caca ne shi ya gada ma wannan giya yake sai wanda ya zo sai giya da yardarsa ba kwata yi ba za a ka ce akwai abin nan akwai wata yarjejeniya duk da cewa shari'a ba ta la'akari da wannan yarjejeniyar ta halatta abu to sai wanda zai samu dukiyarsa ta hanyar kwace misali ya bi wasu ya kwace dukiyarsu ko ya bi wasu ya abin nan ya sace musu dukiya ko ya ci amanarsu sun yarda da shi ya ci amanarsu zamba cikin aminci kaga wannan dukiyar asali ta wasu ce ta shigo hannunsa kuma ba da yardar su ba don za ka tare ka kwace dukiyarsa ba da yardar sa ba don da za ka sace dukiyarsa ya je ya boye ka je ka sace ba da yardar sa ba kanan duk wanda zaka zai amince da kai kai masa ha'inci kai ko wannan ka cuce shi bai ba tare da ya yarda ba wannan ba da yardar sa ba to irin wannan in mutum ya tuba ya ce ya daina to akan ce to duk dukiyar da ya san masu ita suna nan to je kai musu dukiyarsu ya mayar musu da dukiyarsu idan ba sa nan magadansu suna nan ya mayar magadan da dukiyar idan ya zanto bai san masu ita ba ya harka ce yake ta yi yau ya karba ko ba ce ba dole ya karba ko saboda lalle ya ƙara sanin mata ina zai same shi ba irin wannan sai ya takhallus da ita ya yi kokari ya raba kansa da wannan dukiyar ya raba kansa da wannan duke ta wace hanya ta hanyar ayyuka na al'umma yayi ayyukan al'umma ma'aikaci ne na wata ma'aikata ya bi cikin aikin da yake ya yi ha'inci ya ɓoye wasu kuɗaɗe ya ciccire wasu kuɗaɗe daga cikin wasu ayyuka ya waye to idan ya zanto ba zai iya mayar da su ba a hukumance ko in ya mayar za su tafi hannun wasu su masu cinye to sai ya zo ya shigar da su cikin aikin al'umma to da dama almalul am ne dukiya ce ta mutane ta al'umma to sai ya zo ya yi aya makarantu ya yi asibitoci ya yi abin nan ya yi rijiyoyi ya gyara kwalbati ya biya wa yara makaranta ya biya wa marasa lafiya kuɗin asibiti duk dai wani aiki ne ya san cewa zai taimaki al'umma ya gyara musu masallaci ya gyara musu wasu ayyuka da suke yi na alkhairi ya taimaka wasu ƙungiyoyi da suka san suna taimaka wa marayu suna taimaka wa gajiyayyu suna duk ya sa dukiyar ta nan a nan haka ya kamata yi in har ya zanto dukiyar ba za ta iya komawa a inda ta fito ba ko ya zanto kowawar tata tana da garari to sai ciyar da ita ta amina a nan maganar lada zai samu lada ko ba zai samu lada ba duk mutumin da yake aiki mara kyau sai ya tuba yana da ladan tuba da shi kansa tuba yana da lada mutumin da yake kafirci sai ya tuba ya dawo musulmi to wannan tuban da tayi za ta sa a kankare masa Allah ce fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat to lafiyar da sai Allah juya masa su zama abin nan alal akalla ka bar wani abu wanda ka san saban Allah ne ka rabu da shi yanzu duba mutanen da suka yi tawassuli da ayyukansu da suka yi mai kyau a cikin su akwai wanda ƴar uwarsa tana da bukata a gunsa na kuɗi saboda ta shiga damuwa ƴar uwa ce haka ko ƴar babansa shi kuma ya ce ba zai taimaka mata sai ya neme ta da lalata dara sai da za ta yi ta yadda har sai da ya samu damar yadda zai yi lalatar da ita da ce ka ji tsoron Allah kada ka cire zobe ko ka buɗe zobe ba da haƙƙinsa ba wannan ta sa ya ji tsoro ya dawo hayyacinsa ya kyale ta kuma ba ta abin da take bukata kaga wannan barin wani abu yayi mara kyau asali wajibi ne ya bar wannan abun haramun ne ya aikata shi amma yanzu ya bar shi dan Allah sai ya zama kyakkyawan aiki da har yayi tawassuli da shi Allah subhanahu wataala ya kawo musu dauki dutsen ya bude daga ƙarshe har suka samu suka fita kaga ba wani abu ne yayi da zaka ce asalin sa abu ne mai amma barin aiki mara kyau wani abu mara kyau kai kokari ka rabu da shi to shi ma aiki ne mai kyau sauraka mutumin da ya samu dukiya ta irin wannan hanyar kuma ya zanto ba yadda za a yi ya iya mayar da ita ga masu ita sai ya sa ta cikin ayyukan alkhairi to wannan aikin alkhairi ne shi karan kansa ba za ka haramta masa ladansa ba ka ce bai da lada ya yi aikin banza eh ba wannan kai sai ka toshe masa kofar tuba din sai ka ce to ba zai ki yin alherin ba da su a ganin ma babu hikima a ciki saboda dai in watakila wannan ta zanto ansa ta tambayar da kai watakila wannan shine bayanin da shi malamin ya yi ba ko ba gane shi ko ba fahimce shi ba
to sai wannan shi kuma yake cewa malam shin mutum zai iya baiwa wani ma'aikacinsa da zai aurar da ya zakkar da zai fitar da niyyar taimaka masa wajen ya kayan daki
har da gaske ai duk wani abu da zaka ba wa mabukaci saka zai na da bukata ka taimaka masa da shi sawa'un daga kudin zakka ne ko daga kudin ka wanda ka dauka ka bayar sadaka ta mustahabbi ta dawo'i duk yayi saboda duk wanda ya cancanci a bashi zakka ba ruwanka da me zai yi zai taimaka wajen auren yarsa zai ka bashi daidai lokacin yana shirye-shiryen auren yarsa ya ji daɗi ya karɓi wannan ya taimaka wannan zai yi ba laifi ba tukar da shi ya cancanta a bashi
kusur da shi kuma yake cewa malam yana bin mutum ne bashin kuɗi kuma ya san yana bin su ɗin amma ya ƙi biyansa kuma waje ɗaya suke yin kasuwanci da shi shi ne ke cewa malam zai iya shiga shagon mutumin ya ɗauki daidai kuɗin da yake bin sa bashin ya fita ko kuwa
a'a shari'a bata zuwa da irin wannan sigar na za ta zama fitina kana son wani haƙƙi a gurin mutum to sai ka je ka nema in bai yi ba sai ka kai shi ga alƙali ƙari ya bi maka haƙƙinka tunda a yi yanzu kai a matsayin muddai ne kana da'awar cewa akwai kuɗinka a wajensa amma a shari'ance ana buƙatar bayyana ana buƙatar ka kawo hujja babu hujja shi ya rantse bai rantsi ba kai ka rantsi ka caccace abin da kake da'awa. To wannan ita ce ka'ida, amma yanzu ka shiga shagon suka kwashi ko ya kama ka barawo barawo, shari'a hukunta ka za ta yi, baka ikon ka suka ce ina bin shi bashi, kana bin shi bashi, haka ake karɓar bashi, so baka da damar kai wannan. Shari'a duk tana toshe wata hanya da za ta zama hanyar fitina, ko kuma hanyar da za a buɗe ma wasu kofa su cuci wasu, kace kowa ya je ya yi da'awar abu shikenan, ya je ya ɗauka ko da ba wata hujja ba wata hanya da ta kamata, ko da suke mutane sai su riƙa bashi wa mutane dukiyarsu, an yi magana su ce ai muna bin su bashi ne ba su biya ba. So ba haka shari'a take ba, ba ta bi ta min abuwa biya, ku shigo gidan daji ta ƙofofinsu, ka shigo ta window ko ta sama, ka yi haka to ba ka yi daidai ba.
Sai yake ce malam da Allah mutum ne ya yi alƙawarin daina jin kiɗa da waka, to sai aka gayyace shi wani taro ko kuma biki da ya san cewa idan ya je za a yi kiɗa ko kuma waka a wurin, shin ya matsayin amsa wannan gayyatar da aka yi masa?
Ta gayyata, duk sanda aka yi maka gayyata kasancewa za a yi abin da ya saba wa Allah a wurin, to bai halatta ka amsa gayyatar batun asali, sai dai idan kasancewa zuwanka zai taimaka wajen a rage barnar da za a yi, ila in baka je ba akwai barnar da za ta iya faruwa mai yawa, amma in ka ce to zuwanka zai sa wasu abubuwan da za a yi a gurin a haƙura, zuwanka yana da amfani. Ka je ba wai don ka je kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ba, a'a, ka je ne don ka rage barnar da za ta faru. Ita shari'a abin da take cewa, musulunci abin da yake cewa, ko in ce musulunci abin da aka kafa shi a kai shi ne ƙoƙarin samar da maslaha, abubuwan amfani ga al'umma, da kawar musu da abubuwan da suke masu cutarwa, abubuwan da suke na ɓarna, wato tahsilul masalih wa dar'il mafasid, ko tahsilul masalih wa takmiliha, a same su a samu maslaha ko a samu abubuwan amfani cikakku, ko kuma a same su ko da ba su kai da ba su cika ba, sannan kuma a kawar da barna dukanta ko kuma a rage ta, akwai abin da ba za ka iya kawarwa gaba ɗaya ba. To ba za a ce tunda ba za a iya kawar da shi gaba ɗaya ba, to kawai a zira masa ido ci gaba. A wannan bodi ne aka kafa, wata hukuma ce aka kafa don ta yaƙi wata barna, a hukumar nan sai suka zauna sai su ga abu kaza da kaza za mu iya ƙasa, amma abu kaza da kaza ya fi ƙarfinmu. To wani ba zai zo ce to tunda ba ku iya wancan ba, to wannan ma ku bashi, ba shari'a ba ce. Akwai dar'ul mafasidi wa taqliliha, a kawar da barna duka in ana iyawa, in ba za a iya ba a wata barnar dole a kyale ta saboda ta fi ƙarfin ku, ko kawar da ita zai jawo wata barnar da ta fita, to sai a batta don a rage waccan da za a iya kawarwa. Akwai lokacin da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah suka zo wucewa ta gaban tatar, al'umma ce da suka yi da'awar musulunci, suka yi da'awar sun musulunta, amma kuma musulunci su bai hana su fashi ba, bai hana su sata ba, bai hana su kashe-kashen mutane ba bisa gaskiya ba, ta'addanci dai iri-iri suna yi, duk da cewa suna cewa su musulmi ne, kamar yadda 'yan ta'addan mu a yau aka mace tana kalmar shahada ce shi ma musulmi ne, ce ba a fi shi sallah ba, ya ce kaza ya tattara, amma kuma gashi yana ta laifin fuka, yana ta zubar da jini, yana ta kwasar dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba, ya hana mutane zaman lafiya. To ta tara haka suka kasance a lokacin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, sun ce sun bar addininsu na maguzanci na iyaye da kakanni, amma kuma wannan bai hana su shiga gari ko unguwa su yi ta'addanci ba, su kwace dukiyar mutane su zubar da jini bisa zalunci ba bisa gaskiya ba, sannan bai hana su shaye-shayen giya ba. Wata rana Ibn Taymiyyah ya zo wucewa da almajiransa ta daidai idan ba su gungun su suna sun taru suna ta shaye-shayen giya, sun sha sun yi tatil sun yi mankas, sai wanda daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah ce ba ma tsaya mu yi musu wa'azi su daina shan giyan nan ba, shan giya ba ta da kyau, kuma musulmi ne za ku zauna kuna shan giya. Ibn Taymiyyah ce rabu da su su ci gaba da shan giyarsu, in suka sha giyarsu awannin da za su zauna a cikin maye da buguwa da bacci da waye mutane za su samu sararawa, amma in ka hana su suka fasa shan giyar to za su shiga gari kuma su ta sai ta su ta barna su ta bi kaga munkar ne guda biyu abubuwa ne biyu marasa kyau barna ce guda biyu barna shan giya da barna aukawa mutane aje ana sace musu dukiyoyin su ana tsorata su ana kashe su to sai suka hadu ko dai a hakura da wannan amma za a yi wannan ko a yi wannan a bar wannan a yi wannan amma za a bar waccan Ibn Taymiya anan yana aure tsakanin su ne wannan giya da za su sha su yi mankar su ta bacci iya kansu ta sha ba ta sa shafa al'umma iya su ne in suka sha kuma mutane za su samu saralawa amma in ka hana su suka war tsaki to fa za su shiga gari ne kuma su yi ta sata to wannan shine hikima ta al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar saboda in har zaka iya zuwa zuwanka zai sa ka rage wasu barna to babu laifi dan ka je dan ka kaga ka dakatar da wasu laifuffuka amma in ka san da zuwan ka da rashin zuwan ka duk daya to baya halatta ka je gurin da ka san za a saba wa Allah kuma ba abin da zaka iya yi
sirri mai tambayar shi kuma yake cewa malam idan ana aibata mutum da halittar da Allah ya yi masa me ya kamata ya rika faɗa ya samu lada a wajen Allah
to na farko duk wanda yake masa kalmomi marasa daɗi ya kawar da kai idan sami ullagwa aradu an cin suka je a sashiyar magana maganar banza yace sai Allah ya ce sai su kawar da kansu saboda ka tsaya ka saurare irin masu wannan maganganu ka kawar da kai ka maida hankalinka ga ubangijinka ba buƙatar ma ka zauna kana tattauna da su ka ga musu sun san halitta mutum ba shi yake wa kansa halitta ba wanda ka gani haka Allah ya ga dama ya halitta shi ya yi suratin ma sha'a rakkabak kowane irin sura da ubangiji ga dama haka ya hada ka saboda shi da yake izgili bai sani ba ai tunda yana nan dare bai san kuma irin yadda Allah zai mai da shi gaba ba saboda kanka tsaya ka biya ta tashi ka kawar da kai wannan juriyar da zaka yi a bisa cutar wanda suke maka shi kansa lada ne duk mu'mini abin da ya same shi na bakin ciki ko na damuwa yayi hakuri to Allah lada yake ba shakka
tumara Allah ya saka da alkhairi masu sauraron da kallon duka duka da wannan kaka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yar kuma da na kusa kwannen tambayoyin ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703 460 4145 ko kuma ta kan adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwarin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malami namu al-professor Sheikh Muhammad Sa'ad Umar Jalle mu OOL babban malami a sangaren nazarin shari'a da yakin musulunci ta jami'ar Garo da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh